بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أنا بارك من السايكي كسان شوى أولا تتمنى ودوميكي أكن جدا من زن الله sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A yau abin da zamu tattauna akai shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin siyasar sa ta zamantakewa da shi da iyalinsa baya bari ya fifita wata akan wata a balantana ma hakan ya iya haifar da rashin jituwa ko gaba a tsakanin su kamar yadda Nana Aisha Allah ya kara mata yadda take bada labari da kanta. Akwai mukaddima ko shimfada da ya kamata na yi wanda zai taimaka mana kwarai don fahimtar yadda gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da kuma yadda yake mu'amala da shi da dukkan matansa da sauransu. Ya zo a riwaya sahihiya, za mu zo mu faɗe ta insha Allah ta'ala nan gaba kaɗan, a hadisin Abdullahi ɗan Amru, Usman an-Nahdi yake ruwaitowa cewa Abdullahi ɗan Amr yana faɗa kamar yadda Nana Aisha aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa a duniya wa kafi so, sai ya ce Aisha a cikin mata kenan. Sai aka sake cewa sannan kuma sai wa kafi so, sai ya ce Abuha babanta shine Abubakar. Sai ya sake tambayansa a wata riwaya, a wata riwaya nan ya tsaya, a wata riwayar sai sake tambayansa sai ya ce Umar. Sai mai riwayar sai Abdullahi ibn Amr sai yake cewa sai ban sake tambayansa ba dan kada ya zo ya talissafa su, ni kuma ya zo ya sani a ƙarshe abin ya zo ya dame ni. Sai dai shiru daga ya ce min Umar, sai na tsaya na taka birki a nan. To a nan gurin ƴan uwana, abin da ke so mu tattauna akai shine an yi umarni tabbas a yi adalci, kuma mun yi ta magana manzo Allah yana adalci a tsakanin matansa. To amma an tambaye shi wa yafi so, sai ya ce wato Nana Aisha. To san da yake wa Nana Aisha, kar ku manta da wancan tattaunawa da muka yi akan Nana Khadija, da ita kanta Nana Aisha take cewa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba Allah ya canja maka wacce tafi Khadija ba. Sai Annabi ya yi rantsuwa wata riwaya ce wallahi Allah bai canja mu wacce tafi Khadija ba. Duka waɗannan riwayoyi gabaki ɗaya idan ka haɗe, da yake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wasu mata, misalin ya ce su yafi so a duniya, to wannan fa ba yana nuna cewa yana fifita tsakanin su a wajen ciyarwa ko wajen alaka ta aure ba sallallahu alaihi wasallam. Annabi kana ya'dilu baina zawjatihi, yana yin adalci tsakanin matansa. Ku fahimci wani abu guda ƴan uwana, ita soyayya duk yadda mutum ya kai bai isa ya daidaita soyayyar wani da wani a cikin zuciyarsa ba, dole a samu ta wani ta fita wani, dole a samu ta wani ta fita wani. Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani mai girma, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa, ba za ku taba iyawa ba, ba ku isa ba ku daidaita tsakanin wato matan ku ba, ba za ku iya yi ba koda kun yi kwadayin ku haka din. Me ake nufi anan? Malaman tafsiri suka ce ba za ku iya daidaita kaunar da kuke wa matan ku ba kuma koda kun yi kwadayin ku haka din, walau harastum, amma abinda shari'a ta hana fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa, kada ku karkata dukkan karkata ku bar ainihin wato iyalin ku kal mu'allaqa, kamar wacce take ratayayya, ma'ana ita ba a sama ba ita ba a ƙasa ba, ita kamar ba matar ka ba kuma ba matar wani ba. Wannan shine aka hana. Yanda mutane za su fi fahimta wani abun ya fito fili kwarai da gaske shine, kamar misalin mutum yana da ƴaƴa 5-7, in Allah ya so yadda a cikin su, in Allah ya so yadda, sai ka ji cewa akwai wanda ka fi so, dole ne wani sai ka fi son shi a cikin su. To wannan fifikon son da a ranka kake jin ka fi son wani a ciki, to ba fa yana nuna cewar wato zaka bambanta a tsakanin sojan mu'amala ko taimakawa ko ciyarwa kuna makamancin wannan ba. So kenan Allah madaukin sarki ba zai kama mu akan fifikon soyayya da muke da shi tsakanin matan mu ba. Yanzu kowa ya sani, hatta matan manzon Allah din su kansu sun sani cewar wane ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so a cikin matansa, wa Annabi ya fi so a cikin matansa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi son Nana Aisha, su sun sani. Idan ba shi da lafiya, tambaya yake yi, do Allah aina ana, aina ana, aina ana, ina ina gobe, ina ina gobe, ina ina gobe, yana neman kwanan girkin Nana Aisha, yana fatan a kai shi ɗakin Nana Aisha a mai jinya. Da ya zo rashin lafiyarsa ta ƙarshe, rashin lafiyarsa ta ƙarshe, rashin lafiyarsa ta ƙarshe, izini ya nema na matansa, ya ce do Allah su ba shi dama a yi masa jinya a ɗakin Nana Aisha. Wannan ba yana nuna fifiko ba, ko wato ya fifita ita Nana Aisha a kan su sauran su ba komai ba ne, ba haka ba ne ba. Ai kun ga ya ba su haƙƙinsu, ya ce su ba shi dama, kuma suka yadda suka ba shi dama. So amma su sun sani a ransu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi son Nana Aisha, su sun san da wannan. So namiji, ina yi wannan bayani ne saboda kada mace ta zo ta faɗa da mai gidanta ta zarge shi watakila dan ya fi son kishiyarta sama da ita. Dalilin da yake sa a so mutum kuma abubuwa ne da yawa. Na farko dai akwai ɗabi'a, mutum yana ɗabi'a mai kyau sai kaga ana son sa. Yi kokari ki samu ɗabi'a mai kyau dan mijin ke so ki. Na biyu, kyawun hali shine dai kamar ɗabi'a din, yana da alaka da juna. Abu na gaba shine addini ga mai addini din. Dan mutum kaga yana da addini sai kaji kana son sa. Yanzu in kai mai addini ne, lalla matanka sai ga wata tafi addini, dole kaji ka fi son ta. Ya kamata sauran matan su zarge ka me yasa ka fi son ta? Eh, ka fi son ta ne saboda tana da addini. Na uku, kyakkyawar wato biyayya. Dabi'ar dan adam yana son wanda yake masa biyayya. Dabi'ar dan adam iya son wanda yake masa biyayya. Ku dura ko a taron dabbobi ne, a daji, mai biyayya yana da saukin sha'ani, baya wulakantuwa a cikin wansa dabbobi. Mai taurin kai shi yake wahala. To dan adam yana kauna kuma yana son wanda yake yawan yi masa biyayya. Abu na gaba shine kyautatawa. Wanda yake kyautatawa maka, zaka ji kana son sa. Yana kyautata maka, ko yana maka kyauta, ko yana baka wani abu, musamman yana baka wani abu, zaka ji kana son sa. Kamar yadda manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi sahihi, tahadu tahabu, ku rinka ba da kyauta sai ku samu soyayya da kaunar juna a tsakaninku. So idan matarka ya zamanto tana da irin waɗannan ɗabi'u ta hada, dole ka ji ka fi kaunarta akan wato sauran matan. To akwai kuma wani abu na sirri ma, da ba lallai bane a iya faɗansa haka ƙarara a waje, amma dai duk wanda yake mai tunani ne kuma yana zamantakewa da aure ya riga ya sani, su kansu kuma matan su riga sun sani, akwai abubuwa na sirri a ɓoye wanda sukan sa dole namiji ya ji ya fi kaunar wato wata mace a cikin sauran mata, saboda ita tana da wannan abubuwan da su waɗancan kuma ba su da shi. Akwai muktasab, shi abin wanda ake nemo shi, ake a same shi, a yi ƙoƙari a yi. Akwai kuma garizi, wanda an gina mutum ne shi haka yake da sauransu. So bai kamata a zargi mutum yana da wannan ba, wannan kamar shimfiɗa ne. So a nan gurin Nana Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya fifita tsakanin matansa. Aisha din take cewa la yufaddilu ba'duna ala ba'din fil alqasam min muksihi indana. Manzon Allah baya fifita sashin mu akan sashi wajen rabon kwana, a wajen zaman da yake a wajen mu. Annabi sallallahu alaihi wasallama tace wa kana qalla yawmun illa wa huwa yatufu alaina jami'an fayadnu min kulli imra'atin min ghairi masis. Tace babu wata rana kadan ne daga cikin ranaku da baya haka. Face Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zagaya kowace mace daga cikin matansa duka gaba ɗaya, sai ya kewaye su gaba ɗaya, ya shiga dakunan su ba wanda baya shiga, mata taran nan gaba ɗaya. Amma min ghairi masis, ba tare da ya shafe su ko ya jima'i na saduwa ba. Duk da akwai wata riwaya da take nuna haka din, zamu zo kanta insha Allah nan gaba. Nana Aisha tace haka, zai take wayawa ya take wayawa har sai ya je kan wacce ita take da girki, sai kawai ya tsaya a gidanta, shikenan sai ya gama zagayensa kenan. Sallallahu alaihi wasallam ya gama round, shine manzo Allah yana yin round kamar yadda likitoci suke round, wato suke bin ward na marasa lafiya, to shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan. Aisha Allah ya tsara mata yadda, sai take cewa wata rana nana Sauda binti Zama'a, lokacin da shekaru suka yi mata yawa, ta girma sosai, ta ji tsoron kai an yafa kada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa ya rabu da ita, kada Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rabu da ita. Jin wannan tsoro, a wata riwaya aka ce Annabi ne yace zai sauke mata saboda ta tsufa da yawa, shi sauke mata ta shikenan a aure ya mutu tsakaninta da shi. Da ta ga haka sai ta ce a ita ta fi son ta mutu a hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam, a rubuta ta cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Sauda binti Zama al-Amiriyya kenan. To sai ta ce kwanan girkin ta, ta dauka ta ba wa nana Aisha, Allah ya kara mata yarda. Girkin ta ba wa nana Aisha, Allah ya kara mata yarda. Hakan kuma ta dauka ta ba wa nana Aisha, tace a ci gaba da barinta a matsayin matar Annabi, amma girkin ta ba nana Aisha saboda shirin da suke da nana Aisha. Kuma Annabi din sallallahu alaihi wa sallama ya karba din, haka ya yadda. Shi sa nana Aisha take cewa, ana cewa kuma ina ganin cewa ta dalilin ma wannan abin da ya faru ne, Allah ya saukar da wannan aya ta cikin wato Alkur'ani mai girma da Allah madaukakin sarki ya ce, wa in imra'atun khafat min baliha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulhan wa sulhu khair wa uhdirat al anfus ash-shuh. Kuma yadda Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi angantacce a cikin sunan dinsa, idan mace ta ji tsoron wato kangarewa ko kaucewar mijinta, to babu laifi su yi sulhu a tsakaninsu. Duk matar da take ganin mijinta kamar ya juya mata baya, mata nushuzi, to ba laifi su sulhunta a tsakaninsu, su zaidaita su gina akan wani tsari wanda za su ci gaba tafiya akai. To anan gurin me muhallu shahid, abin da yasa nana Aisha ta kawo, ka duba dukkan girman nana Sauda da shekarun da take da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce na daina zuwa wurinki kina matsayin matata na rabu da ke kwata-kwata ba, saboda kin tsufa, bari in ci gaba da mai da hankali na kan kananan matana, bai haka ba. Wanda kuma kaga wannan wa'azi ne kuma darasi ne akan mu gaba ɗayan mu, ya kamata mu sifanta da wannan sifa ta kwarai, mu kyautata wa kanmu, mu ba mu aini, mu ba wa kanmu tarbiya a wanda zamu gyara, musamman waɗanda suke zaune da manya-manyan mata a gidajensu. Akwai matar da zaka ga ka aure ta tun farkon kuna yarinta, tun lokacin baka mallaki komai ba, iyaye suka duba cancanta da kamata suka aura maka ita, kuke zaune da ita zama na mutunci, zama na kimantawa. Ita ce aka sha wahala da ita, da ita aka yi ta yawon neman kuɗi, ita ruwa ita dukan ku, ita kuka yi ta canja gidan haya, ita kuka yi ta wahala, ita ne aka yi ta daure ka tana hakuri tana sai da kayan ta ana fito da kai. Ita ce jarin ka yi ta karyewa, tai ta bada kayan ta kana sayarwa dan ka karfafi ainihin wato jarin ka. Da ita dai ita addu'a, ita ce tai ta wahala da sauransu, ita kuma tai haifa maka ƴaƴanka yanzu da suke juya maka ko suke gudanar maka da kayan kasuwancinka gabaki daya. To tana da wata miza, tana da wani matsayi na musamman da ya kamata gaskiya bai kamata ka rubu da ita ba, ya kamata ka tsare mata darajar ta, ka girmama ta, ƴaƴanta su fahimci kana girmama ta. Abin da yake kara wa miji daraja, yake kara wa miji kima da daukaka, shine wato ƴaƴansa su gane cewa yana girmama mahaifiyarsu. Idan ya yi haka, to zai samu matsayi kwarai-kwarai da gaske, a daina wulakanta su. Insha Allah za mu tsaya saboda zuwa rabin lokaci, sai mun sake dawowa insha Allah. barkamu da sake dawowa karo na biyu insha Allah ta'ala. Muna magana akan wato Nana Sauda da ta ɗebi shekaru da yawa a tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama, kuma da ƙarshe ta dauki kwanakinta ta bawa Nana Aisha, kuma Nana Aisha ta karba Annabi ya yarda. A nan abinda muke so mu fitar na darasi kuma da za mu koyi da shi ya koyan uwana a nan shi ne, duk wanda yake da tare da manyan mata a tattare su ya kamata ya kyautata musu, ya faranta musu, kada ya wulakanta su. Yanzu akwai masu halin mu da suke da shi, ko saboda mutum yana da mulki, ko saboda yana da hali, ko yana da kuɗi, ko na makamancin wannan, matarsa dai sha wahala da ita ta yi masa komai da komai, amma yanzu saboda an samu duniya, an samu buɗi, kuma yanzu a jefar da ita a ɗebo yaran mata. Wannan ba daidai ba ne, kuskure ne, haɗari ne wallahi, kuma Allah zai iya jarrabanka a cikin rayuwarka. So matarka da ka fara aura kuke zaune da ita, duk wahala, duk kunci, tunda da ita aka yi komai, da ita aka nemo kuɗin nan, da ita aka samu mulkin nan, ba bai kamata ka jefar da ita ba saboda ta daɗe. Waye mai da ita yadda take? Kai ne fa ka mai da ita. Kai da 'ya'yanka ku ne kuka gajiyar da ita. Ita ma da yarinya ce, matashiya budurwa, son kowa kin wanda ya rasa. Amma saboda tana tare da kai da gobe, hidimarka, wahalhalinka, gaba ɗaya ta ƙare a ƙarƙashinka akan ka, kai ka kame da ita haka, da kai da 'ya'yan da take ta haifa. Ta haifa, ta ƙara, ta haifa, ta ƙara, ta haifa. Dole komai na ta yi ƙasa ya ragu, kamar yadda kai ma kuma ka ragu. Yanzu a nan akwai insaniya, akwai kima, akwai mutunci a cikin mutum kawai ya kore ta, saboda ya samu daba, ya samu dama, mutum ya samu mulki, ko ya samu kuɗi, ya samu wadata. Kawai mutum ya kori mata sai ce ta kama hanya tafi, suna nan dubun dubata, yanzu mata suna nan suna zube. Mazajen su manyan mutane ne, amma laifinsu saboda sun tsufa, yanzu ba yayinsu ake yi ba, ana yayin ƙananan mata, matasa 'yan 14, 15, 16, 17, yanzu su ake yi. Yayin da za su zo kana aurensu, kana zagi, suna zagi, kuna wahala da su, su gara kaka gara su. Dattawan kuma da suka jin tausayinka, suka san halinka, suka san daɗinka, suka san rashin daɗinka, ka sallame su, ka kore su. Kun ga wannan tsakani da Allah ba daidai ba ne, kuskure ne, ya kamata mu ji tsoron Allah mu kyautata musu. Ku duba tsabar kyautata manzo Allah ya ci gaba da maintaining kula da wannan mata din. Nana Sauda bintu Zama al-Amiriya ya aje ta a gidansa, duk da cewa bai raba mata kwana ba, tunda ta kyautar da kwanan nata ga 'yar uwarta. Amma Annabi ya ci gaba da kula da ita, ya ci gaba da taimaka mata. Ai ma abin da ya kamata ka yi kenan, ba cewa aka ta dauki kwananta ta bawa wata ba, kai hakuri a haka din, dan ba daidai bane 'ya'yanta su fahimci baka kwana a dakin mahaifiyarsu, ba za su ji dadi ba, kimarka za ta zuba. Karka yadda ka fahimci wannan, gina mata gida mai kyau ta zauna, saboda ainihin wato albarkacin 'ya'yanta, kamar yadda kake kula da ƙananan matanka, ka gina musu, ka kyautata musu, ita ma ka kina mata, ka kyautata mata, ka rinka zuwa gidanta, ko ba komai a kwana a gidanta, a faranta mata, a tuna da, a kyautata mata, a faranta mata, sai ta rinka rayuwa, kaga ta dawo kamar yarinya wallahi. Amma abin tausayi, ga sunan iyayenmu da ta suna nan suna zaune, mazajen suna nan suna rayu, suna cikin daula, sun kore su, sun auro ƙananan yara, wannan ba daidai bane, haza zulm, wannan sunansa zalunci. Allah gyara mana halin mu da dabi'unmu. To wannan shine abin da zamu iya dauka. Sannan Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin abubuwan da yake aikata a gidansa sallallahu alaihi wa sallama, yana kula da wato irin mashair, abubuwan da matansa suke so, da kuma taste nasu, ɗanɗanan su, abinda suke sha'awa, sannan kuma da karkatar su. Ma'ana abin da nake so na ce a nan gurin, yana iya gane suna cikin farin ciki ko kuma suna cikin bacin rai. Haka din namiji ya kamata ya zamanto yana kula da matarsa hakikanin kula. Idan tana cikin farin ciki ya sani, idan tana cikin bacin rai ya gane. Wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske, mu gane wannan kwarai da gaske. Idan tana cikin bakin ciki ma ya sani. Aisha Allah kara mata yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, inni la'alamu idza kunti anni radiya wa idza kunti alayya ghadba. Ni wallahi, inji Annabi, yace ina sani idan kina cikin yarda da ni babu fushi, muna cikin walwala da jin dadi, ina iya ganewa. Sannan kuma ina ganewa idan kina cikin fushi da ni. Sai take cewa, wa min aina ta'rifu dhalika ya rasulullah. Tace, ya manzo Allah, ya ake kake fahimtan haka, kake ganewa? Sai Annabi yake cewa, idza kunti anni radiya, idan har kina cikin yarda babu fushi, babu bacin rai tsakanina da ke, idan kin zo rantsuwa kike cewa cike wa rabbil kaaba la wa rabbil kaaba ayo la wa rabbi muhammad afwan la wa rabbi muhammad daidai da rantsuwa in zaki in dai komai normal to cewa kike na rantsi da ubangijin muhammadu amma duk lokacin da kika sha yaji kike cikin fushi cewa kike la wa rabbil kaaba la wa rabbil kaaba ko la wa rabbi ibrahim kula wa rabbi ibrahim wannan hadisin haka imamu muslim ya rawaito shi wato a cikin sahihin sa Allah kara masa yadda sai tace kwarai wallahi ya rasulullahi ma ahjuru illa smak tace amma fa ya manzon Allah fa ba wani abu nake ba abinda nake kaurace sunan naka ne kai ban ambata ba amma ba wai ko kaunace babu ko kuma na makamancin wannan ba to anan gurin bari mu dan tattauna anan mu fahimci wani abu guda mu dauki darussa a cikin hadisi da Imam Muslim ya ruwaito shi cikin kyawawan dabi'un Annabi sallallahu alaihi wasallam ashe mutun ne mai karanta iyalinsa wanda ya kamata ni da kai mu zamanto masu karanta iyalin mu karatu na tanutsu kana iya ganewa takka tana cikin fushi kai ka sani to kenan akwai abubuwan da bai kamata kai mata ba tun tana cikin fushi da bacin rai watakila ta wai ayanta wasu abu na rashin kyautawa sun kawo kara gashi mamanmu ta yi mana kaza sai ka ce ku hakuri tana cikin fushi ne ranta ne a baci ku yi mata addu'a shikenan ka gama amma tana cikin fushi ka zo ka dade daukan fushi ka je ka kara mata sai ka sa mata hawan jini sai ka tayar mata da hankali ka zaman to mai lallaba iyalinka ya kai dan uwana tunda annabi yana lura yana ganewa idan kuma ana cikin walwala ma ka sani kenan akwai abin da zaka iya mika wasu yan bukatunka ne lokacin tana cikin walwala akwai lokacin da take cikin fushi kuma kai ma sai ka dan dage kafa haka ake in ta dan dau yaji ta zafi ta dan ja iska sosai sai ka dan ja baya ka dan haka saboda kada tip din yazo ya fashe a fuskar ka ka samu matsala to haka ake su mata wani lokacin dole sai an dan musu ban iska haka ma'ana a dan ba su dama su dan sha iska haka lokacin da ta dabi zafi ta kumbura sosai za ta fashe to ba ta wuri kar ta fashe a kusa da kai dan da abin da ya fashe a kusa da kai zai iya maka illa wannan siyasar zamantakewa ta rayuwa tana da amfani a zamantakewa Annabi sallallahu alaihi wasallama dabi'a irin ta mata hadisin nan zamu iya fahimtar hali irin na mata yanzu ku duba na Aisha duba matsayinta duba daukakarta duba darajarta duba hadisin Abdullahi dan Amr da muka karanta wa kafi so a duniya ce Aisha amma akwai lokacin da idan ranta fa ya baci rantsuwa fa idan ta zo za ta yi sai ta ce wa rabbul kaaba ko rabbi ibrahim amma in ana cikin normal din an mata abin da take so kullun ana mata abin da take so amma dan adam ne ita za ta iya yin ba daidai ba amma wani lokacin sai ta ji ba ta so in wani abu ya dame ta idan ta zo rantsuwar ma sai ta ce wa rabbi ibrahim wa rabbil kaaba wannan idan ba ta so kenan in kuma tana so wa rabbi muhammad wa rabbi muhammad sai ta kiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce to na gane ki shikenan kuma cikin yalwa da sakin fuska da komai tace ya muhammadu ai ba komai bane ni sunan naka ne kai ban kira ba so me zamu fahimta anan yan uwana kaga ashe mutun ya kumbura ya dau mataki mugun mataki ya tal'antar matarsa ya ta zagin matarsa wani ma har ta kai ga duka da hantara da cin mutunci da zagi da wulakantawa saboda ransa ya baci ko ranta ya baci ta wani abu kaga duk bata taso ba yanzu ka duba matsayi irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama rantsuwa za ta yi sai ce wa rabbi muhammad ba amma in ranta ya baci ba ta jin dadi sai ta ce wa rabbil kaaba ba za ta kira sunan nashi ba so ba mamaki ma taka taimaka wani abin da yafi wannan ya ninninka wannan wadannan su Aisha kenan to ballantana irin matanka da bayan jibrila bane da mika'ila bayan annabawa bane bayan sahabbai bane ba watakila ma matar taka bata taba zuwa ma makaranta ba watakila ma gidansu babu tarbiya ta addini ko kwallo daya watakila kai ne kake mata tarbiyar ashe kaga akwai bukatun mu kai hakuri da iyalinka ka kauda kai fa'fu anhum wasfah ka kauda kai kai hakuri kai rangwame ka tuba zuwa ga Allah dan Allah ya sarrafa maka iyalinka cikin sauki ka samu yadda zaka sarrafa su dan kam gaskiya sai da addu'a sai da roƙon Allah tabaraka wa ta'ala so mace annabi ya faɗa a cikin hadisi sahihi yace innal mar'ata khuliqat min dhila lalle mace an halice ta ne da karkataccen kashi shine wannan kashi na hakarkare nan kashi na ribs kenan nan manzo Allah ya ce wa inna a waje ma fi dhila ya alahu kashin da yafi kowanne karkata shine kashin da yake sama, kashin da yake me yake sama. To da shi aka halicci mata, fa idza dhahabta tuqimuhu kasartahu, idan kace sai ka miƙar da wannan kashi na karkari, kace sai ka miƙar da shi to kasartahu, wallahi sai dai ka karya shi. Wa kasra talaquha, ko wa kasruhu talaquha, in ka karya kashin kamar sakin ta ne. Ita mace kullun ba ta tafiya a haka a miƙe sam, a haka take tafiya kamar irin motar nan ne da ta ci Santa Boris, haka take tafiya a karkace a karkace a karkace. So ana cin moriyarsu ana jin daɗin su ne a karkacen dai, ba a miƙe ba. Idan ka ce sai ka miƙar da mace san ba ta miƙe straight forward, to lalle lalle sai dai in ka sake ta. Saki ta shine hutawa, ka huta kenan, ka rabu da ita a iya tunaninka, wallahu ta'ala alam. So ƴan uwana, yana da kyau mu lura mu dauki wannan siyasa ta zamantakewar Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. A lokacin da Nana Aisha ta yi masa wannan abun, bai fushi da ita ba, bai fada da ita ba, bai komai ba, ya hakuri ya kawo da kai. To idan har Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a matsayinsa na Annabi sallallahu alaihi wasallama a gidansa wani lokacin zai samu matansa su yi masa wannan, to yanzu ni da kai ya ka gani. Amin ba bai aula matan mu su yi mana sama da haka. Dazun nan mun karanta hadisi sun haɗe kai gaba ki ɗaya, matan nan nashi sun zauna kowa ta faɗi buƙatunta, wannan ta ce kaza nake so, kamar yanzu ne wannan ta ce gwal take so, wannan ta ce kaza take so, wannan ta ce kayan kwalliya kaza take so, wannan ta ce atamfa kaza take so, wannan ta ce irin kaza take so, wannan ta ce ɗan kunnan kaza take so, duk suka yi ta lissafi. Annabi dai yana shiro ya gani, ya ga shi dai Allah ya turo shi a matsayin annabi ne manzo, bai turo shi a matsayin wato a matsayin wanda yake mai kuɗi ba. Haka ya haƙuri sallallahu alaihi wa sallama. So mu zamantu masu kyautata wa iyalanmu, Allah ya kyautata mana gabaki ɗaya. Bayan wannan, ya ku ƴan uwana masu kallo, cikin kyawawan ɗabi'un Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin gidansa, manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yana neman shawaran iyalinsa, babbar magana kenan. A cikin abubuwa masu girma da ƙanana, duk Annabi yana neman shawaran iyalinsa. Riwaya ingantacciya ta tabbata, kamar yadda wato Ummu Salama a sulhul hudaybiya kenan, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nemi shawararta. Insha Allah ta'ala, idan muka sake dawowa za mu kawo wannan kissa din, mu ji me ya faru da yardar Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.